Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 30 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawa da kanin labarai.
Kungiyar agaji ta Red Cross ta kasa da kasa ta faɗa jiya Alhamis cewa ta saka baki wajen sakin sojojin sujan su 125 da ke tsare a hannun ƴan dakaru na sakai na RSF. Masu zanga-zanga sun kafa shingaye sun kunna wuta tare da jifan ƴan sanda da suka mayar da martani da hayaƙi mai sa hawaye da fesa ruwan zafi a titunan Faransa a cikin dare. A yau Juma'a ne ake sa ran tsohon shugaban kasar Brazil da ke kudu da Amurka Jair Bolsonaro zai san makomarsa a siyasance. Haka zalika kungiyar kawancin sojin manyan kasashe ta NATO na shirin zaɓar sabon shugaba a yayin da wa'adin sakatare janar ɗin mai ci yanzu Jens Stoltenberg ke gab da ƙarewa a bana.
To kan labaran kenan a babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan tafiyar wato tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari London. Za kuma a ji cewa a yayin da hukumar alhazan Najeriya ke cewa ta taka rawar gani bana wasu mahajjata na zargin hukumar da tafka rashin gaskiya zargin da ta ƙaryata. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu tauraron mu kan turo. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Kungiyar agaji ta Red Cross ta kasa da kasa ta faɗa jiya Alhamis cewa ta sa baki domin sakin sojojin sujan su 125 da ke hannun dakarun ƴan sakai na RSF. Shugaban tawagar ICRC a Sudan Jean Christophe Sanders ya ce wannan kyakkyawan mataki na nufin iyalai za su yi bikin sallar layya tare da iyalansu. Ya kuma ƙara da cewa za su ci gaba da zama cikin shiri domin shiga tsakani a duk lokacin da ɓangarorin da ke rikice da juna suka so a yi haka. ICRC ta ce an kwashe sojoji 44 da suka jikata daga Khartoum zuwa Wad Madani ta motar safa. Kungiyar agajin ta kuma ce ta taimaka wajen ganin an sako mutane 14 da suka samu raunuka a ranar Litinin da aka tsare a garin Alfasha na yankin Darfur. Masu zanga-zanga sun kafa shingaye sun kunna wuta tare da jifan ƴan sanda da suka mayar da martani da hayaƙi mai sa hawaye da fesa ruwan zafi a titunan Faransa cikin dare a daidai lokacin da tashin hankali ya kauda tsakanin harbi. Wato sakamakon harbin da ƴan sanda suka yi wa wani matashi ɗan shekaru 17 da haihuwa wanda ya girgiza al'ummar ƙasar. Sama da mutane 600 ne aka kama tare da jikata akalla jami'an tsaro su 200 a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin dawo da zaman lafiya a dare na uku da aka kwashe ana zaman ɗaɗɗar. Motocin ƴan sanda masu sulke sun kutsa kai cikin motocin da aka kone a yankin Nanterre da ke arewa maso yammacin birnin Paris inda wani ɗan sanda ya harbi matashin mai suna Nahir haka kawai. Wato a ɗaya ɓangaren na birnin Paris masu zanga-zangar sun kunna wuta a ɗakin taro na birnin Clichy-sous-Bois suka wato a birnin Clichy-sous-Bois sannan kuma aka cinna wata motar wuta a Arvonville a unguwannin Paris da dama. Gungunan mutane sun yi ta harba ababen wasan wuta akan jami'an tsaro. An kai hari ne a ofishin ƴan sanda da ke gunduma ta 12 na birnin yayin da aka wawashe wasu shaguna akan titin Rivoli kusa da gidan kayan tarihi na Lavoir da kuma dandalin Forum des Halles da manyan kantina a tsakiyar birnin Paris. A yau Juma'a ne ake sa ran tsohon shugaban kasar Brazil da ke kudu da Amurka Jair Bolsonaro zai san makomarsa a siyasance. Babbar kotun sauraron kararrakin zaɓe na tuhumar Bolsonaro kan zarge-zargen amfani da ƙarfin ikonsa na shugaban ƙasa ba bisa ƙa'ida ba a zaɓen da aka yi a bara ta yin zargi mara tushe kan ingancin tsaro a tsarin yin zaɓe a ƙasar ta Brazil wanda ya kai ga magoya bayansa suka drama fadar shugaban ƙasa da ginin majalisar dokoki da na kotun koli a ranar 8 ga watan Janairu. A jiya Alhamis alkalai uku daga cikin alkalan kotuna su takwas sun samu barsanara da laifi. Ana dai buƙatar rinjayen alkalan kafin zartar da hukunci akan shi wanda zai haranta mashi sake riki wani makami har tsawon shekaru takwas. Wani mai sharhi kan al'amuran siyasa ya bayyana cewa da kamar wuya a ce tsohon shugaban mai ra'ayin riƙau ya sake wani tasiri a siyasance.
To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ganin yadda ake ta cece kuce kan tafiya London da tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi. Wakilinmu a shiyar Katsina da Daura Sani Malumfashi ya haɗa mana rahoto kai.
Shirin tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha nana ta cewa da zarar ya kammala wa'adin mulkinsa zai koma gida ne Daura ya ci gaba da zama da kiwon dabbobinsa. Amma kuma kwaran sai aka ji ya tashi ya zuwa birnin Niger, wanda daga bisani kuma ya zarce ya zuwa birnin London. Don cin ƙarin bayani ya sanya na tuntuɓi tsohon kakakin mai ba shugaban ƙasa shawara game da harkokin yaɗa labarai Alhaji Garba Shehu. Lokaci mun ji shugaba yana can birnin London ya bar Daura, kuma kamar ya yi bayanin cewa akwai wasu 'yan dalilai da suka sa ya tafi, shi ne muke son ƙarin haske.
To shi ya ajiye wannan babban nauyi da ke wuyansa bai ɓoye buƙatar su ya samu ya ɗan huta ba, kuma cikin kusan wata shida kafin ya baro duk damar ta samu ya kai bayani ya ce shi Daura zai tafi, kuma Daura ta yi nisa da Daura gidansa sai Nijar sai iyaka. Saboda haka ya yi wa Abuja nisa, zai san mutanen Abuja a ta damunsa da harkar gwamnati da sauransu, in ya yi nasa ya gama. To ga shi Allah ya sa an sauke nauyi an gama, amma kuma buƙatar a samu wannan ɗaukutun bai samu ba, don jama'a tururuwa suke safe da rana da daddare, sai ya zama na cewa ana nema a mai da gidan Dauran ma kamar Abuja. Sai ya sa ya ɗan matsa kaɗan ya ɗan samu ya hutu ya duba lafiyarsa kafin ya sake dawowa. Wannan aka yi.
Dama malaga ba za ga cewa wanda ya yi janar na soja kuma tsohon shugaban kafa na mulkin soja, wannan yana da jami'an tsaron da za su kakkange wuri ya je can wurin. Wurin shi shi ne abin da ya sanya ya zama babban labari ana magana mai gida ya koma London.
Ai ba magana ce ta tsaro ba, ba wai barazana ce akan tsaronsa ba, amma ai in kana kusan akwai wanda yake ko ko kai kanka yanzu da kake, akwai lokacin da wataƙila in ka fara gengeɗi ma za ka yi bacci a gidanka, aka ce wane yana sallama za ka bar abin da kake ka zo ka gan shi, ai kaga matsi ba shi da daɗi.
To raka ɗaya baya ga wannan akwai batun ziyarar da shi shugaba Tinubu ya kai wa shi tsohon shugaba Buhari a birnin London, inda ya da zango akan hanyar shi da dawo gida Najeriya. An ce sun gana shi ne ake cewa ko tsohon shugaba ya maganan cewa a tsahirtawa ministocinsa da kuma sauran manyan jami'ai kamar su tsohon gwamnan babban banki wajen tuhumarsu da ake.
To mun karanta wannan abu, amma wanda ya ce zai faɗi abinda shugaba Buhari da shugaba Tinubu suka tattauna a wannan zama da suka yi su biyu a ɗaki, a sai dai ya yi yanki faɗi, tunda su dai ba su yi kalamai akan abinda suka tattauna ba. Wannan magana cewa wai ana neman afuwa ko wani abu ga tsofaffin jami'ai babu gaskiya a cikin wannan magana, ƙarya ce ya fi ƙirƙira. Kuma kowa ya san Buhari, kowa ya san shi, ba mutum ne da zai zo ya ce an saba ka'ida ya zo ya ce zai kare mutum ba.
Malam Garba Shehu, kakakin tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Sansha Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Tsohon da Sani, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hauwa da ci gaban labaran duniya.
Ƙungiyar kawancin sojin manyan kasashe ta NATO na shirin zabar sabon shugaba a yayin da wa'adin sakatare janar din mai ci Jens Stoltenberg ke gab da karewa a bana. Sai dai duk da haka wasu daga kasashe mambobin kungiyar na son Stoltenberg ya ci gaba da zama a kujerarsa domin samar da daidaito a kawancin na kasashen yammaci yayin da Rasha ke ci gaba da yaki a Ukraine. Stoltenberg, wanda tsohon Prime Minister kasar Norway ne, ya jagoranci kungiyar ta NATO har tsawon shekaru 9. Har karo na biyu dai ana tsawaita wa'adinsa a kujera. Na baya-bayan nan shine wanda aka yi a bara bayan mamayar da Rasha ta kaddamar a Ukraine. A kwanakin baya ne shugaba Joe Biden na Amurka ya ba wa aikin Stoltenberg yayin da ya marhabe shi, wato ya marhabi sakatare janar din a Washington. A watan Satumba ne dai wa'adin Stoltenberg akan kujera zai cika. Bisa ga al'ada dai sakatare janar kan fito ne daga yankin Turai, amma bisa ga dukan alamu kawancen na NATO bai cimma shawara ba akan wanda zai gaji shugaban na yanzu mai shekaru 64, cewar Joel Hickman, mai sharhi kan al'amura da ke cibiyar tsare-tsare kan manufofi ta tarayyar Turai da ke Washington. An bayyana shirin Birtaniya na ta sakiyar masu neman mafaka zuwa kasar Rwanda a matsayin wanda ya saba wa doka. Kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci a ranar Alhamis cewa ƙasar da ke Afirka ba za a iya ɗaukar ta a matsayin ƙasa mai aminci ba, kuma waɗanda aka kora na fuskantar kasadar mayar da su ƙasashensu daga Rwanda, in ji alƙalin. Masu neman mafakar za su iya fuskantar tsanani da sauran musgunawa. Hukuncin kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai ta hana shirin ta sakiyar zuwa Rwanda na watan Yuni da ya gabata har sai an kammala shari'a a Birtaniya. Tsohon Prime Minister Boris Johnson ya gabatar da shirin na Rwanda a matsayin hanyar hana dubatan bakin haure tsallakawa a yankin Ingila daga arewacin Faransa. Liz Truss wadda ta gaji Johnson da Rishi Sunak mai ci a yanzu duk sun goyi bayan yarjejeniyar ta Johnson. Jack Cooper, kakakin harkokin cikin gida na babbar jami'ar, wato na babbar jam'iyyar adawa ta Labour, ta ce yarjejeniyar ba za ta yi aiki ba kuma ba ta kamata ba.
Ga da Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar fagen rahotanni. Bayan kammala ayyukan hajin bana, hukumar Alhazan Najeriya ta ce lallai ta fata karwar gani a wannan shekarar. To sai dai wasu mahajjata na ganin hukumar bata burge ba, hasalima ta yi rashin gaskiya. Zargin da hukumar ta ƙaryata, Mustapha Nasir Batsari gare ka.
Bayan kammala aikin hajjin bana a wannan shekara ta 2023 a ranar Juma'a nan da aka yi jifar shedan ta ƙarshe, a yanzu hankalin alhazai ya karkata komawa gida tare da duba nasarori da kuma matsalolin da aka samu a lokacin aikin hajjin. Jami'ar labarai ta hukumar jin daɗin alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta ce samun kashi 95 na alhazan Najeriya da suka ziyarci Madina kafin su iso birnin Makka na ɗaya daga cikin nasarorin da suka samu. To sai dai gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago da ke cikin alhazan bana ya ce bai gamsu da yadda aka saukar da alhazan jihar Niger ba a birnin Muna, a saboda haka za su kalubalanci hukumar jin daɗin alhazan Najeriya.
Gaskiya muna Allah wadar da wannan tsarin da aka yi, bai yi kyau ba. Mutanen mu an basu kaman dabba ɗaki ɗaya mutum kusan 200, wannan harkan ba shi bane. Kudaden da alhazai suka biya ba su samu a biyan bukata ba. A hukumar alhazai na Najeriya gabaki ɗaya ya kamata su duba wannan al'amarin da idan rahama. A gwamnatance za mu rubuta wasiƙa cewa ba mu yadda ba, sannan kudaden da muka biya da babamu ababana a damuna da shi a mimma alhazai da kayansu, saboda wannan abin an cuce su ne. Wannan abin damfara ne. Wannan wurin da aka ji alhazai ba wurin da muka biya ba ne. Mun biya ne can kusan da jamura, saboda haka B-tent muka biya ba, ba D-tent ba. Saboda haka me yasa aka kawo su nan wurin? wannan bai yi ba mutanen India Pakistan da wasu kananan wurare su Senegal ba su kai Nigeria arziki ba abinda suke biya suke zama a can muna biyan ukun shi muna ake kawo mu abinci ya lallaci ake kawo musu kaman karnuka wannan abin bai dadi ba
to amma hukumar jin dadin alhazan Najeriya ta ce matsalar ba daga wajenta bane inji jami'an labaran hukumar Fatima Hassan da Usara
wannan kowa ya sani wannan shekarar jama'a sun yi yawa mu'assasa ba su ba mu iya yanda aka biya ba iyayen da na kwanta bada ba a bada wa'annan tantunan hakan nan ba kuma shi din ma ba a zauna an yi shiru ba an je an same su kuma suka kara space na mutane 10,000 wa'anda aka tura wasu jama'an suka shiga wa'annan tantunan ba laifin hukuma Allah zai ta kasa bane kuma ba wai ta shafi Najeriya bane kadai kasashe daban-daban kuma sun samu karancin fili a wajen zaman muna
a gefe guda kuma jami'an kiwon lafiya na ci gaba da fadakar da alhazai akan kaucewa shiga ranar da ake kodawa a kasar ta Saudi Arabia tare da basu shawarar su yawaita shan ruwa akai-akai Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Makka Saudi Arabia
to gaida Mustafa kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 1.5 wato 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Duniyar Amurka na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne da mai fashin baki kan harkar siyasar Amurka Dr. Nasir Amowa dan asalin Najeriya mazaunin Amurka inda makon da ya gabata muka zanta kan tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da wasu batutuwa da suka shafi masu neman tikitin jam'iyyar Republican a zaben 2024 da ke zuwa a wannan makon za mu dora daga inda muka tsaya sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani sunana Mahmud Lalu kamar da wasu suka ji a farkon shirin muna tattaunawa ne da Dr. Nasir Amowa dan asalin Najeriya mazaunin Amurka wanda ke fashin baki kan siyasar Amurka inda za mu dora da wannan tambaya ta gaba to Dr. kwanakin bayan mun dauko tattaunawa kan batun shari'a Trump kuma sai muka ga ana bayyana cewa za a tuhume shi da duk da cewa suna adawa da shi wajen neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican irin su tsohon gwamnan jihar New Jersey Chris Christie da tsohon mataimakin sa shi Trump kenan wato Mike Pence da sauran gaggan yan jam'iyyar amma sai na ganin dana sun dinke suka hade wuri guda suna goya mai baya suna cewa ana mai bita da kullun siyasa ne da aka wato fara tuhumar Trump kan wannan abu da ake zargin ya aikata kamar hakan me yake nunawa ga su yan jam'iyyar ta Republican
to abinda kawai mutum zai fahimta anan shine wato idan ka diba polling da ake yi na ainihin Republicans wasu cikin wa'annan da suka fito suka fi su kaga yan takara sun kai kamar su tara to ko polling wanda ya kasa ya nuna cewa Trump yana da kashi 50 cikin 100 na ainihin Republican party wanda ke son ke da ra'ayin shi so kowane su abinda aka lura shine yana gudun ko da a cikin wani abu ya faru Trump din bai tsaya ba suna son to ainihin ƙuri'un waɗannan mutanen nashi to shi yasa kowane su kaga duk da yake kamin a yi wannan abin nan gurfanar da shi gaban kotu da aka yi kamar wannan lokacin zaka ga cewa duk da gwamnan Florida yana dan suka te ga abun nan ga jaridu da kuma abin nan na yaɗa labarai kamar su radio da TV duk inda samu dama yana suka te amma wani abin na fara akwai suka dawo kuma maimakon duk da yake abokin adawa su ne na wannan primary spin sai suka dawo suna goyen bayan shi. To wannan abu ba wani abu ne kawai, suna tsoron fushin ainihin waɗannan masu goyen bayan shi Trump ɗin har yanzu. Shi yasa kaga suna wannan abin nan.
Suna takatsantsan kenan dai.
Suna takatsantsan kwarai.
To masu fushin baki da dama a nan Amurka na hangen cewa wannan shari'a kusan tana ƙara wa Trump farin jini ne. Kai ma ka amince da haka ko akasin haka?
To suna su ainihin masu goyen bayan shi din, ka san ai masu zaɓe a ƙasar China duka ƙasar ce yake zaɓe, amma kamin ka fito zaɓe dole sai ka ci primary. To su ainihin base din, ban san me zai ce musu da Hausa ba, Republican base na party din na Republican,
wato tushen magoya bayan ita jam'iyyar.
Na'am. To sun yi son kashi, a kowane lokacin da aka yi wani ƙirga kusan kashi 80 da wani abu yake da. To daga bayan nan ne da wasu suka fito dan rage, amma dai har yanzu kaga an ce cikin mutum tara, mutum ɗaya yana da kashi 50 cikin 100, ai kaga sauran kaɗan kawai za su rarraba. So gudun hushin nan nasu ga Republican Party har yanzu na farin jini, amma idan aka yi ko yanzu nan duk da yake sun kan lura Joe Biden polling nashi shi kuma na yanda mutanen Amurka ke son shi yana wajen kashi 42-43 haka cikin 100 na 'yan Amerika ke goyon bayan shi wannan shugaba Biden. To amma duk da haka nan, in yanzu shi Trump ne ya tsaya takara, za ka ga cewa Biden ya ci shi farin jini, saboda shi Trump waɗanda masu son shi 'yan Republican Party ne, sannan su ainihin 'yan Republican Party 'yan akwatanta su da sauran masu jefa ƙura kamar Democrat da kuma Independent, su ba su ci kashi 33 ba cikin 100.
Dakta, za mu dawo kan maganar Joe Biden na ka taɓo batun shi, amma ya zuwa yanzu cikin masu neman tikitin jam'iyyar ta Republican, wane ne a cikinsu da suka fito yanzu kake ganin zai iya zama babbar barazana ga Trump wajen neman tikitin jam'iyyar?
Kamin a yi wannan group hand da shi aka yi ga kotu, gwamnan Florida shi ne kan gaba wajen duk da shi Trump din ya da cewa shi ne barazana ga shi, don kan lura ai dai suka koya ba shi ba shi ainihin Trump din. Duk sauran ma da aka ce wannan Scott na South Carolina ya fito shi ma neman takara a cewa yana mai fatan alheri, haka ita ma wannan Nikki Haley ta fito a shi ma ita ma abin da yake ce mata kenan, amma wannan yana fitowa to kamin ma ya fito ke shuka shi shi wannan ainihin gwamnan Florida wato Ron DeSantis kenan.
Dr. Nasir Damowa kenan ɗan Najeriya mazaunin Amurka da ke fashin baki kan siyasar Amurka. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu kan a madadin shi bakon namu da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya.
Ta gaishe ka, yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Babangida AA Dogo Zirmi, jihar Zamfara, Najeriya. Ya ce, ina muku fatan alkhairi da fatan kun yi sallah lafiya. Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana, ya kuma maimaita mana. Ina muku fatan alkhairi a kodayaushe. Allah ya ƙara muku hazaƙa ga lamarinku. Amin. Sai kuma saƙon Yusuf mai leda gwanin jihar Bauchi. Ya fara da sallama ya ce, ku ba ni dama na miƙa saƙon barka da sallah ga ma'aikatan sashen Hausa na VOA da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Amin. Shi kuma Sani Muhammad Shindo, unguwar Karfin Madaki, jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, ce wai, tabbas ci gaba da ƙaruwa da yin garkuwa da mutane a jihar Bauchi abin tashin hankali ne. Da fargaba, muna kira ga hukumomin jihar Bauchi da ta ƙara ɗaura tamarin yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda don kawo ƙarshensu daga karshe nake addu'an Allah ya kawo mana karshen ayyukan ƴan ta'adda a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Amin summa amin. Shi kuma sakon mu na gaba ya fara da sallama yace ya kamata addini ta tsiri akan ƴan siyasar jihar Sokoto wajen daina musgunawa juna. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sai kuma sakon Abubakar Kawo Girgir yace shaye-shaye mugun aiki babu ko shakka wannan al'amari sai ƙara daukar salo yake domin gani ake kamar wayewa ne shaye-shaye. Muna fatan mahukunta kasashen masu tasowa irin su Najeriya kamar Niger za su tashi haikan tare da yin tsayuwar gwamnan jaki akan wannan mummunan ɗabi'ar. Sai kuma sako daga Shehu Adamu Rizo yace shugaba ta buka bincike duk wani jami'in gwamnatin shugaba Buhari idan kuma an same shi da laifi to a hukunta shi domin dai matakar ana nuna sani ko sako to ba za mu taɓa samun sabuwar Najeriya da muke bukata ba. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajulu Husaini Dangote Karasuwa da Baba Gana Alhaji Nuciya Watakal tare da Jamila da Fatima can Ado Salati Goma ga Annabi Rajulu suka ce yau mun shigo filin ne domin mu ya daukacin musulman duniya barka da sallah. A ƙarshe muna addu'a Allah ya ƙara daukaka mana tashar DOA Hausa mai dimbin falala da tarin albarka sannan ya ƙara ma'aikatan lafiya da nisan kwana dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma sakuma na karshe da yake VOA Hausa fatan alheri ga duk ma'aikatan ku. Muna kira ga kungiyar dalalan man fete ta Ifman da ya kamata su tsoron Allah kan al'amuran su domin wannan ikirari da suke na karin kudin mai zai kara jefa al'umma cikin mawuyacin hali. Allah ya kawo wa talakan Najeriya mafita. Sako daga Amina Adamu Malam Madori da Umar baban yaya sabon gida a jihar Jigawa.
To a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a takaice.
To a takaice Malam Ibrahim kungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta sa baki domin sakin sojojin Sudan su 125 da ke hannun dakarun 'yan sa-kai na RSF. Shugaban tawaga ICRC na Sudan Jean Christophe Sanders ya ce wannan kyakkyawan mataki na nufin iyalai za su yi sallar wato bikin sallar layya tare da iyalansu. Ya kuma ƙara da cewa za su ci gaba da zama cikin shiri domin shiga tsakani a duk lokacin da ɓangarorin da ke rikici da juna suka nemi hakan. Masu zanga-zanga sun kafa shingaye sun kunna wuta tare da jifan 'yan sanda da suka mayar da martani da hayaki mai sa hawaye da fesa ruwan zafi a titunan Faransa a cikin dare a daidai lokacin da tashin hankali ya kauri sakamakon harbin da 'yan sanda suka yi wa wani matashi dan shekaru 17 da haihuwa wanda ya girgiza al'ummar kasar. A yau Juma'a ne ake sa ran tsohon shugaban kasar Brazil wato dake kudu da Amurka Jair Bolsonaro zai samu makomarsa a siyasance. Babbar kotun sauraron ƙararrakin zaɓe na tuhumar Bolsonaro kan zarge-zargen amfani da ƙarfin ikonsa na shugaban ƙasa ba bisa ƙa'ida ba a zaben da aka yi a bara ta yin zargi mara tushe kan ingancin tsaro a tsarin yin zaɓe na ƙasar ta Brazil. Haka zalika an bayyana shirin Birtaniya na ta sakiyar masu neman mafaka zuwa ƙasar Rwanda a matsayin abin da ya saba doka. Kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci a ranar Alhamis cewa ƙasar da ke Afirka ba za a iya ɗaukar ta a matsayin ƙasa mai aminci ba, kuma waɗanda aka kora na fuskantar kasadar mayar da su zuwa ƙasashensu daga Rwanda, in ji alƙalan. Masu neman mafakar za su iya fuskantar tsanani da sauran wato da sauran tsari na musgunawa. Hukumomin kotun kare haƙƙin bil'adama a Turai na hana shirin ta sakiyar zuwa Rwanda a watan Yuni da ya gabata har sai an kammala shari'a a Burtaniya. Tsohon Firaminista Boris Johnson ya gabatar da shirin a Rwanda a matsayin hanyar hana ɗaukar dubban baƙin haure tsallakawa yankin Ingila daga arewacin Faransa.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma producer mu Julie Lesbration da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.